Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio da ke Kumasi. Kai, kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku da yammacin yau Talata 4 ga watan Disamba. Zaharawa Aminu Fage ce da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko dai ga kanin labaran.
Shugaba Trump da mai ɗakinsa sun kai ziyarar ban kwana ga tsohon shugaba George H.W. Bush da ya rasu. Wani jirgin ruwa ɗauke da wasu musulmin Rohingya 20 ya isa ƙasar Indonesia. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata da 'yan mata 150 aka yi wa fyaɗe a 'yan kwanakin nan a Sudan ta Kudu.
Kanin labaran kenan. To, za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta umarci hafsoshin tsaron ƙasar su koma Maiduguri. Ko har yaushe za su kai?
Za su tsaya wurin har lokacin da aka samu ingancin kagungun da ta gabar yiwuwa tabbata wurin gaba ɗaya.
Za kuma a ji cewa al'ummomin da suka koma yankunansu da aka kwato daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram da ke yankin Madagali da Micika sun koka. Za mu ji kowane irin koke ne. Yayin da ƙasashen duniya ke taro a ƙasar Poland a kan sauyin yanayi, 'yan Najeriya masana na tsokaci a kan wannan taro. Yau ma muna tafe da shirin noma, sannan kuma muna tafe da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump da matarsa Melania Trump sun kai wata ziyarar ban kwana ga tsohon shugaban ƙasa Amurka na 41 da ya rasu, wato George H.W. Bush, wanda aka ajiye gawarsa a ginin Majalisar Dokokin Ƙasar a ɗakin da ake kira Rotunda Capitol a birnin Washington. Trump da mai ɗakinsa sun kai ziyarar ne cikin sirri domin girmama tsohon shugaban. Shugaba Trump ya tsaya a gefen akwatin gawar tsohon shugaban Amurka na kusan minti ɗaya, sannan ya masa jinjina, sannan ya juya ya tafi. An buɗe ɗakin na Rotunda domin mashahuran mutane da sauran jama'a su shiga su yi ban kwana ga gawar mamacin, inda za a bar wurin buɗe har zuwa safiyar Laraba. Tsohon shugaban na Amurka ya rasu ne a jihar Texas a ranar Juma'ar da ta gabata. To, har ila yau, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a rufe tsohon lauyansa Michael Cohen a gidan yari na wani tsawon lokaci, bayan da ya amsa cewa ya aikata laifuffuka da dama, ya kuma juya mai baya a binciken da aka yi a kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaɓar da shekarar 2016. Lauyoyin da suke kare Cohen ɗin sun nemi da kada a hukunta shi saboda ya amsa ya yi ƙarya ga 'yan majalisar dokoki dangane da batun cewa Trump ya daina harkokin kasuwancinsa a Moscow a farko-farkon lokacin da zai nemi tikitin takara ƙarƙashin jam'iyyar Republican a zaben na 2016. Cohen ya yi ƙaryar ce duk da cewa ya ci gaba da bibiyan wasu harkokin Trump wanda suka yi nasara daga ƙarshe. Tsohon lauyan na Trump ya ce ya yi hakan ne domin kare ikirarin da Trump ya yi na cewa ba shi da wata hurɗar kasuwanci da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na birnin na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mata da 'yan mata 150 ne aka yi wa fyaɗe ko kuma aka ci zarafinsu ta hanyar lalata a Sudan ta Kudu. Ana zargin wasu mutane ɗauke da makamai kuma sanye da yunifom ɗin sojoji a kusa da arewacin birnin Bintu da aikata waɗannan laifuffuka. A cewar wata sanarwa haɗin gwiwa da hukumar asusun tallafawa ƙananan yara ta fitar da kuma hukumar da ke sa ido kan yawan jama'a da kuma ofishin ƙaramin sakataren da ke kula da ayyukan jin ƙai. Dukkaninsu sun yi kira ga hukumomi da su fito su yi Allah wadai da waɗannan aika-aika. A makon da ya gabata, ƙungiyoyin likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce, mata da 'yan mata 125 aka yi wa fyaɗe a Bintu, a lokacin suna kan hanyarsu ta zuwa wani wuri da ake raba abinci. Ƙungiyar likitoci ta ce, an kuma ƙwace wa matan kayayyakinsu na sawa da suka haɗa da takalma da riguna har da katin karɓar abinci. A cikin wata sanarwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta ce, an ci zarafin mutane 2,300 a Sudan ta Kudu a farkon shekarar nan ta 2018, mafi akasarinsu kuma mata ne. Wani jirgin ruwa mai ɗauke da mutane 20 wanda ake tunanin musulmin Rohingya ne ya isa tsibirin Sumatra da ke ƙasar Indonesia. Wannan ƙaurar da 'yan Rohingya suka yi ita ce ta baya-bayan nan da ta auku a ci gaba da zargin cin zarafin da ake yi a Myanmar. A kwana-kwanan nan mahukuntan Myanmar sun hana wasu jiragen ruwa cike da 'yan Rohingya zuwa ƙasar Malaysia. 'Yan gudun hijirar suna tserewa ne daga wani sansani da ake ajiye su wanda ke ɗauke da sama da mutane 700 a Bangladesh. Inda suke neman mafaka bayan hare-haren da aka kai musu a Myanmar a shekarar da ta gabata a jihar Rakhine. Majalisar Ɗinkin Duniya ta zargi sojojin Myanmar da aikata laifin kisan ƙare dangi, zargin da suka musanta.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta umarci hafsoshin tsaron ƙasar su koma Maiduguri har sai an samu ingantaccen tsaro. Ga Hassan Maina Kaina da cikakken bayani.
Doing everything possible to ensure that we maintain the level of achievement.
Babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai ke ƙara jaddada cewar za mu ci gaba da yin duk wani kokari don tabbatar da dorewar nasarar da muke samu a yaƙi da ta'addanci da ma tsare sha'anin duk wani barazanar tsaro a baki ɗayan Najeriya. Wannan kuma ba yana nufin ba za a sami ƴan hare-hare nan da can ba, amma wannan ba isa ya bishe irin nasarar da tuni muke cimmawa ba.
We may still have a few of these attacks, but by and large this will never diminish what we have so far achieved.
Ajiye ne dai gwamnatin tarayyar ta umarci hafsoshin tsaron ƙasar da su tare yankunan jihohin Borno da Zamfara don jagorantar kawar da mayakan Boko Haram a yankin Borno da 'yan bindigar Zamfara. Kanar Tukur Gusau, mai magana da yawun ministan tsaron ƙasar, dazu-dazun nan ya shaida min cewar hafsoshin za su kasance ne a can har sai tsaro ya tabbata.
Cewa za su tsaya wurin har lokacin da aka samu ingancin tsaro, kun ga ta ga bayyuwa tabbata wurin gaba daya. A lokacin da aka samu ingancin tsaro, ka ga suna edawa Abuja, kuma shi osi zai koma
a wani yunkurin gaggauta shawo kan wannan matsala ta tsaro. Kuma gwamnatin tarayyar ta kuma umarci babban hafsan tsaron Najeriya ya aiwatar da canje-canje a rundunonin da ke fafatawa a yankunan ƙasar baki ɗaya, kamar kuma yadda wani masanin tsaro Air Commander Baba Gamawa ke cewar irin wannan canje-canje abu ne da zai tasiri sosai musamman a harkar tsaro.
Canje-canjen nan kuma da aka ce ayi yana da muhimmanci, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Dalili ko shi ne su daga cikin wa'annan kwamandodi da kuma rundunonin nan da sauransu sun jima a wannan wurare, mun sha kuka, mun sha magana akan cewa dole ne a canja su, a rarrage su, a ƙaro wasu mutane su wanda suka jima a wannan wuri a kai su zuwa wasu wurare. Kuma irin wannan yaƙi da 'yan ta'adda sabon yaƙi ne wanda ya zo ya same mu, dole mu fito da wasu dabaru. Saboda haka wannan a canje-canje da gwamnati ta ce a yi, dama abin da kullum muke kuka a kai kenan akan a yi. In aka yi haka za a samu nasarori da kuma wannan abubuwan da yawanci mutanen nan da aka aje su a wannan wuri sun jima. Saboda haka dole ne wa'annan mutane a canja su, a kawo wasu wa'anda za su zo kuma da wasu dabaru daban.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
gaida Hassan Maina Kaina daga Abuja kuma bari mu kada Adamawa inda za ku ji cewa al'ummomi da suka koma yankunan su da aka kwato daga hannun yan kungiyar Boko Haram dake yankin Madagali da Micika sun koka game da rashin dage dokar hana amfani da babura. Ibrahim Abdulaziz gare ka.
Yanzu haka wata matsalar da ke addabar al'ummomin da suka koma yankunan su da aka kwato a yan kungiyar Boko Haram a yankunan Micika da Madagali a daucin jihar Adamawa shine na batun sufuri sakamakon har yanzu hukumomin tsaro ba su ma dage dokar hana amfani da babura ba. Yau fiye da shekaru 6 kenan da aka kafa wannan dokar biyo bayan hare-haren da yan tada kare bayan ke kaiwa to wai ko ne hali ma waɗannan al'ummomi ke cikin rashin amfani da babura a yanzu. Muhammad Hassan Oska wanda asalin yankin Micika wanda yace suna fuskantar matsalolin dama ya ko buƙaci da dage dokar
domin mutane mu suna cikin matsala tafiyar da zuka da kafar da suke suna cikin wahala kwarai da gaske wanda kuma ba su isa su gudu ba idan aka kama su na tashina da yake ire mu har yanzu akwai ɗaya mun san dai kowa ya koma gidajensu amma suna cikin wahala da akwai hali da an dawo musu da mashman
shi ma da yake ƙarin haske. Honorable Adamu Kamale da majalisar wakilai da ke wakiltar yankin Micika da Madagali ya buƙaci hukumomin tsaro ne da su yi wa Allah su duba hali da ma wahalar da ake fama musamman wajen ɗiban amfanin gona.
Aka ga guda uku yanzu da nake ga makana yana hana mutane barci daya kana mashi da abin tafiya biyu gada da ya kare musamman mana itace da ake manage da shi a gona nan yanzu lokaci na girbi a kwani gona sai ka lura kuma manomi mun cika da Madagali suna wanda kike yana da nisa waje je ne waje kilomita 10 za a je gona kama adiba a kwani gona to shi din damuwa ne yanzu shi ne yanda da yasa rusu ka tsayar da tafiya da mashina ai wannan lokaci gaskiya ko da wajiri taro da yake faɗoka da ya kamata a bar manomi su kawo amfani daga gona kama gir wannan taro dole wata rana gaskiya akan yi taro in ha wuce gona da iri abin gaskiya yana iya kan tsatsawa mutane har ma a rasa rayuka. Da babban murya shi shugaban kasa Sani Muhammadu Buhari ya duba mutane da ido da hama rashin tafiya da mashin ya kama na wani wahala kamar Boko Haram na daula ruje da biya taro idan akwai abubuwan da za su iya kare rayuka mutane ba a kuma su bar mashin ya tafiya muna nema dan Allah a yi wani abu dole wahala yayyawa wucewa yawa ni karanta ina na gani akwai da ke ciki na je gida na duba yadda mutane suke dawo daga gona kike har kawai ya sa
to ko me a bangaren ta gwamnatin jihar Adamawa za ta ce dangane da wannan batu. Ahmad Sajo shine commissioner yana labarun jihar.
Idan hukumomin tsaro suka ce mana amfani da babura yana kawo illa ga yadda za su inganta tsaro a wannan wuri mu dai sai mu ba al'umma da ke wannan wurin hakuri kokari da muke yi shine tabbatar inganta tsaro su jami'an tsaro nan kuma kaka manta fara yakan su ne suke kwantarwa don su tabbata mun munzan lafiya don haka in suka bada shawara saurarawa muke yi to amma juna tsakanin mu da su idan yanayin ya kasance da sauki to insha Allah bismillah ta'ala za a sake wayannan babura su aiki amma in har jami'an tsaro suka ce to baburan nan barin su su yi aiki zai kawo illa ga tsaro a wannan wuri to mun san cewa
kuma kafin zaben shekarar 2015 sai da ko gwamnan jihar Senator Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya kusa balaya cewa idan aka zabe shi zai ko dage wannan dokar kamar yadda lamarin yake a wasu jihohi. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Gaida Ibrahim Abdulaziz har yanzu dai muna Najeriya yayin da kasashen duniya ke taro a kasar Poland akan sauyin yanayi. Yan Najeriya sun maida martani tare da kira da a kafa dokar hana amfani da leda ga baban gidan Jibril da cikakken labarin.
Yanzu aka da shugabannin kasashen duniya daban-daban ne ke halartar wani taro na duniya akan dumamar yanayi. Dalilin wannan taro dai shine tattaunawa akan hanyoyin da kasashen duniya za su bi domin kawo ƙarshen dumamar yanayi, kama daga wutar daji zuwa ambaliyar ruwa da gurɓacewar muhalli da hayaki na masana'antu ko ababen hawa da kuma ledoji da yanzu haka ke cunkushe magudanan ruwa a sassa daban-daban na duniya. Shugabannin na duniya dai na tattaunawa ne a ƙasar Poland da nufin ɗaukan kan matakan da suka dace. A jawabinsa a wajen wannan taro da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa yaki da dumaman yanayi ba yaki ne da ƙasa ɗaya za ta iya samun nasara a kai ba, sai an haɗa kai domin shawo kansa. Shugaba Buhari, wanda ya yi misali da tafkin Chadi da ruwansa ke janyewa, ya ce kasashe da dama na nahiyar Afirka da ma Turai ne ke ɗaukar matakai wajen ganin an ceto tafkin daga kafewa. Batun amfani da leda dai yana ɗaya daga cikin matsalolin da yanzu haka ke fuskantar al'umma. Malam Bala dai wani ɗan kasuwa ne da ke amfani da leda, kuma na ji ra'ayinsa game da wannan shawara.
To, ra'ayina a gaskiya a karanta ledojin yana da kyau, saboda kusan mu kanmu muna fuskantar matsaloli wajen ledojin, saboda soyowa ledojin kusan yana rage mana ɗan ribobi akan kayayyakin namu. Inda gwamnatin za ta yi haka, kuma ya zamanto ko da ma za ta fitar da ledojin ya zamanto masu dai kyau ne, kuma a san kamfanonin da ya zamanto za a san wanda za su yi kayan ledoji masu kyan, to hakan ya yi.
To, kuwa masu amfani da ledojin ke ji game da irin wannan shawarwari, tambayar kenan na yau Malam Ibrahim, wani mai karaman ma'aikatar sarrafa leda a birnin Lagos.
Kalan hali daga gurɓacewa, ba sai an hana masu leda yin leda ba. Gwamnati sa wani doka wanda yake duk wanda ya je shago zai sayi biredi ko zai sayi yogurt ko zai sayi shinkafa ya sayi leda a hannun mai shago, ba mai shago ya bada leda kyauta ba. Sabili da bada ledan da ake kyauta shi ne ya sa mutane suke watsar da ita ko ina.
Sau da yawa dai ana bayyana irin illar da ke tattare da amfani da ledan, abinda ya sa na tambayi Malam Muhammad Sani, wani kwararre a bangaren kimiyya, illar da ledan ke tattare da shi ga rayuwar bil'adama.
Illar da take da shi ga muhalli shi ne, tunda ba ta lalacewa yanzu ana ta zubar da ledoji a ko ina. Zubar wannan da ake duk inda ka yadda leda ba farin diddigewa za ta yi ba. Za ta shiga cikin ƙasar ne in a ƙasa ka yadda ita sanadari ko yanayin yadda ƙasar take tsare, yadda Allah ya tsara ta, in wannan leda ta shiga ciki tana canja shi, tana gurɓata shi. In kuma ba a ƙasa ta faɗi ba, ta faɗi ne a magudanar ruwa ko wasu gurare, musamman duk ran da aka yi wani ruwa mai ƙarfi, in ka dubi yadda magudanar ruwa ke cushewa, da wanda ba ma da bola da shara suke cushewa ba, da ledojin suke cushewa, tunda ledojin ba narkewa suke ba. To, wannan ya kawo ya hana ruwan guje tafiya, kuma ya tsaya, kuma ita gwamnati ba kwashewa za a yi a ce an kwashe ledojin don a yi wani abu da su ba, in an kwashe su dai still za a sake zubawa ne. Ledar yau da ka san an yi amfani da ita shekara biyar, shekara bakwai, takwas, goma, in ka je watakila inda kake yanzu ka kwashi kasar wajen ka duba scientifically za ka tarar har yanzu ledar tana nan ba ta diddige ba.
A jawabin sa a lokacin wannan taro dai, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada kudurin gwamnatin Najeriya na ɗaukar matakan da suka dace tare da haɗa kai da sauran ƙasashen duniya na tunkarar wannan bala'i da ke ci gaba da addabar duniya baki daya kafin nan da shekara ta 2030. Babangida Shibrin, Murya Amurka daga Lagos.
To, a gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga shiri na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka, tare da ni Mustapha Nasiru Batsari. Shirin namu na yau zai leka can jihar Kebbi ne, domin jin halin da manoman shinkafa ke ciki tun bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin bunƙasa noman shinkafa a jihar.
Kusan ka tsaye ce maka jihar Kebbi ko ina muna noman shinkafa cikin faɗin jihar Kebbi.
Sannan daga bisani mu kawo maku kashin ƙarshe na hirar wakilinmu Sha'ibu Mani da hamshakin manomin nan na maraɗin jamhuriyar Nijar Alhaji Zainadu Juwel.
Ni kire da zan yi ba he matasa ba kadai. Aikin gona wuya gare shi, sai an kama mutum wanda sai da jari wanda ya kamata ka je kai.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To, madalla, shirin noma na wannan mako ya ziyarci jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda a shekaru biyu da suka gabata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin bunƙasa noman shinkafa, tare da baiwa manoman shinkafan tallafin bashi domin ƙara masu ƙwarin gwiwa akan aikin noman shinkafar. To, kowane hali manoman shinkafar ke ciki a halin yanzu, Alhaji Zaki Chachama shine shugaban ƙungiyar manoman noman shinkafar yankin Masarautar Yauri.
Gaskiya hakikanin gaskiya a nan jihar Kebbi wannan yankin da muke shugabanci gaskiya Allah ya bada ruwa masu albarka kuma Allah ya sa shinkafa ta kyau kuma mutane sun samu tallaka sun yi godiya kuma ga Allah gabin da Allah ba su.
Yanzu an riga an debe shinkafar ko?
Eh gaskiya yanzu wanda ta rige daji ba ta da yawa ta damana. Sai yanzu ta rani mun kauskanta ko kuma dan Yauri mun na Yauri muna shinkafa so uku a shekara. Akwai shinkafa da muka yi ta damana muna da shi wanda aka ce da shan safi wanda yake idan kowar ta zo ta lema ta jaye to ruwa za su komo sai mu dasa shinkafa sai ruwa su komo cikin ta. Yanzu magana ga da aka yi ana yi. Idan mun ka yanke wannan kuma can lokacin zafi to lokacin kuma za mu saka kaza wanda za a sa inji muka a bata ruwa. Yanzu abin da muke kenan yanzu.
Amma yanzu ka ce ta yi kyau wato ta yi yadda aka saba samu a baya.
A gaskiya a shekarar bana ta yi da aka samu shekarar bana gaskiya Allah saboda Allah sauka da ruwan sama kuma shinkafa dama ta yar ruwa ce. Dama ruwa take bukata kuma gaskiya Allah da iko ya sa ta kyau kuma mutane sun samu.
Ana cewa jihar Kebbi tana iya ci da Najeriya har ma da wasu makwabta da shinkafa. Da gaske ne
wannan tabbas gaskiya saboda a jihar Kebbi ko san ka dan ce maka jihar Kebbi ko ina muna noman shinkafa cikin faɗin jihar Kebbi amma kuma idan za mu samu tallafi na gwamnati tallafi na kwarai wanda ya kamata a tallafa manoma
ya aka Kebbi ta bunƙasa akan noman shinkafa
ita shinkafa abu ce wanda yake take buƙatar ruwa to Kebbi Allah ya bata ruwa a kuwara inda babu kuwara kuma a ƙasan ƙasa idan aka yi borehole za a samu ruwa ta ko ina kuma laka ce shinkafa tana buƙatar ƙasa mai laka to nan Kebbi Allah ba mu laka mu da laka wurare masu kyau kuma ƙasa mu ta da kyau dan ko shinkafa mu kudu kafin aka bar shinkafa mu sun ce shinkafa Kebbi ta haiko ina kyawo wajen shinkafa wajen nauyi kuma ta haiko mi ta ko ce kyawo ta fresh shinkafa Kebbi
yanzu kaman karamin manomin shinkafa yakan samu buhu nawa idan ya yanke
to ya danganta wani yakan samu buhu 50 wani ya samu buhu 100 wani ya samu buhu 200 wani har 500 har ne har 1000 ana isa mu har 1000
kai a matsayin ka na shugaba kana samun misalin nawa
to ni ba zan diba da ba gaskiya ce ni a takace ina isa samun buhu 1000 a bakin 1000 abin da ya kasa
na shinkafa
ba matsayin talaka kuma
to amma yanzu ka fara batun tallafi mun san akwai lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zo kaddamar da aikin noman shinkafa gadan-gadan a nan jihar Kebbi kana nufin karkashin wannan shiri babu wani tallafi da aka baku
eh to an ba su amma tallafin dai ba mutane mu kamar da zai amfane su ba saboda an ba su wannan tallafi akan guntu-guntu aka ba su shinkafa aka ba su injin aka ba su magunguna da magani heshi da na kwaro duka an ba su amma sai bayan wata biyu zuwa wata uku aka ba su naira 50,000 sannan kuma bayan 50,000 sannan ba kuma ba su kuɗi ba kuma sai bayan kusan wata uku kuma aka ba su kuɗi 30,000 kaji naira 80,000 kenan
amma wannan ai taimako ne shi mutum da tallafi ne aka ce ko
to abin da kace mun abin da kace tallafi an baka kyauta
to su bashi ne aka ba
shi aka ba su
to yanzu sai can jihar Maradin Jamhuriyar Nijar domin jin kashin karshe na hirar Shaibu Mani da Hamshakin manomin yankin Alhaji Zainatu Juwel
to sarkin noma kake za a ce a kwararren yankin to ga mayanci na zuwa kuma ga ritaya za a ce za ta zo ciki ayanka akwai wanda ka koya mu wannan aiki
eh akwai babban dana yanzu haka zancen da muke yana gona ya fara sassuka inda ka leka helin gidan wancan kaga buhunan hatsi da aka kawo wannan na wajen shi ne tunda abana shi kare abin da yayi wajen dame 1017
na kira ga matasa na su botse kamar danka su tunkari gonaki domin samun albarkatun gona
ni kare da zan yi ba hai matasa ba kadai aikin gona wuya gare shi sai an kama mata wanda sai da jari wanda ya kamata ka je kai amma ni ina kare daga kwarai gwamnati tana kama mutanen karkara tunda kai in ba gurin ba kake ba ka iya sani ni daga ni dan karkara ne ina tare da su ina ga abin da yake shiga yake huta kaga taki a zo a siyo shi a kashi uku a zubda biya a saida musu da hey gwamnati a kawo iri kyauta a raba musu a ka disa a kasa ta biyu ko a uku kudin ta a ce a biya kai har abinci wannan wanda ake yi wa'ansu gurin kai masa ake kyauta ma su je su ci to gwamnati tana yi amma aka ce da kai ka bai mutum kishi gara ka koya mishi yanda ake kama kenan abin da zan wa gwamnati ya kamata kamar wajen ministarkin gidan gona a hudda guri daban wanda kawai za a gani ya ne za a kama wa yan karkara yara masu tashi a tura su kuma tura alba ta kyauta ba a'a ana yi ING ko project suna yi kenan a kama musu yanda aka kama da taki da rahusa aka saida kenan sai a ci to kai ina karhin ka kawo
to yau ma dai abinda lokaci ya bamu kenan a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti da Masha Aibu Mani na maradin jamhuriyar Niger Mustafa Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To a gaida Mustapha Nasiru Bazadi yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Sa
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Abdulsalam mai Walden Gas cikin garin Dambam, inda yake cewa Salam BOA Hausa hakika kera wa Najeriya jirage yaki da kasar Amurka ke yi har guda 12. Wannan abu ne mai kyau. Da fatan Allah ya bada nasara kuma Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan ta'addan da suke addaba kasar mu Najeriya. Amin. Sai sako na gaba inda ya fito daga Ali Usman Taka Lafiya birnin Kebbi, inda yake cewa lokaci yayi da shugaban kasar Faransa zai miƙe tsaye domin kawo ƙarshen zanga-zangar da ke ci gaba da gudana a kasar. Tun karamar magana bata zama babbar magana ba. Sai sakon Abubakar Kawu Girgir, inda yake cewa fatan alkhairi ga ma'aikatan BOA Hausa. Al'ummar kasar Kongo mu dai fatan mu anan shine kamar yadda aka fara yakin neman zabe a kasar ku lafiya. Allah ya sa a kammala yakin neman zaben lafiya kuma a gudanar da tsaban ma lafiya. Muna fatan Allah ya zaba muku wanda shine yafi alkhairi gare ku da ma kasar ku baki daya. Sai sakon Husaini Umar Forever Gashuwa, inda yake cewa fatan alkhairi ga radio mai albarka BOA Hausa. Hakika mu al'ummar Najeriya muna goyen bayan hukumomin kiwon lafiya a Najeriya. Ashirin suna yi wa sama da mutane miliyan 26 allurar rigakafin ciwon shawara a Najeriya. Domin ɗan iya magana na cewa rigakafi yafi magani. Sai sakon Shamsuddini Habibu Azare, inda yake cewa kaddamar da yakin neman zabe da Atiku Abubakar yayi a Sokoto. Sai dai mu ci Allah ya baiwa mai rabo sa'a. Domin kuwa ba a san maci tuwo ba sai miya ya kare. Sai sakon Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau, inda take cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Tabbas ko shakka babu yunkurin da shugaban kasar mu ta Najeriya Muhammadu Buhari ya dauka na ƙara sawo kayan yakin dan fatattakar ƴan kungiyar Boko Haram a Borno da Yobe da Maiduguri. Wallahi hakan yayi mana daidai. Sai sakon mu na ƙarshe, inda cewa muna fatan gwamnatocin kasashen duniya da za su yi amfani da shawarwarin da masana za su bayar a taron da Majalisar Dinkin Duniya take yi don magance matsalar sauyin yanayi.
Gaida Daula Salim da ra'ayoyin masu sauraron mu. Mun zo ga shirin mu na ƙarshe, labaran duniya amma a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump da matarsa Melania Trump sun kai wata ziyarar ban kwana ga tsohon shugaban ƙasa Amurka na 41 da ya rasu, wato George H.W. Bush, wanda aka ajiye gawarsa a ginin Majalisar Dokokin Ƙasar a ɗakin da ake kira Rotunda Capitol a nan birnin Washington DC. To har ila yau, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira da a rufe tsohon lauyansa Michael Cohen a gidan yari na tsawon lokaci bayan da ya amsa cewa ya aikata laifuka da dama da kuma juya mai baya a binciken da aka yi kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben shekarar 2016. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da mata da 'yan mata 150 ne aka yi wa fyaɗe ko kuma aka ci zarafinsu ta hanyar lalata a Sudan ta Kudu. Ana zargin wasu mutane ɗauke da makamai da kuma sanye da kayan sojoji a kusa da arewacin birnin Bintu da aikata waɗannan laifuka. Wani jirgin ruwa mai ɗauke da mutane 20 wanda ake tunanin musulmin Rohingya ne ya yi isa tsibirin Sumatra da ke ƙasar Indonesia.
Da takaitattun labarun muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai kuma an jima za mu sake dawowa da wani sabon shirin, inda za ku ji cewa a Najeriya an karrama sashen Hausa na muryar Amurka da lambar yabo kan yadda BOA ke tsage gaskiya komai ɗacinta. Sai a biyo mu a shirinmu na dare domin jin ko suwaye suka karrama muryar Amurkan, sannan za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin waɗanne irin matakai kuke ganin ya kamata a ɗauka wajen ganin an tabbatar da kare haƙƙoƙin mutane da ke da nakasa a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka? Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Zaharawa Aminu Fage wacce ta karanto mana labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti, da kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato Regis, ni Muhammad Hafiz Babalake cewa sai kuma da daddaren.